Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 9 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Ukraine da kasashe kawayenta sun yi Allah wani da harin makami mai linzamin da aka kai akan wata tashar jirgin kasa mai cunkoson jama'a a jiya Juma'a, inda suka dora laifin akan Russia. Barnar da mamayar Russia ta haddasa ba a Ukraine kadai ake ganin ta ba, tana kasar Yemen da ke fuskantar mummunan matsalar jankai ta fara ganin illa. Majalisar wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kura'a akan kudirin yankan kauna da ƴan adawa suka gabatar don neman tumbuke Prime Minister Imran Khan.
To kada labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ana shirin kafa wata hukuma ta musamman ta dakile yaduwar makamai a Najeriya, har ma wasu ƴan kasar na cewa
waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta farejin bindigogi lungu da sako. Lallai ita wannan NATO za ta bada nata gudunmawa wanda insha Allah za samu lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
Idan mun nufi jamhuriyar Niger kuma, za a ji cewa ƙwararru na shirin samar wa manoma irin shuka da suka dace da yankin Sahel saboda matsalolin yanayin yankin.
Dangance da dumamar yanayi ya zamanto tilas ga manomi ya unhwani da iri na zamani, ya unhwani da taki na zamani, ya unhwani da fasahohi na zamani.
Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafar da shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, za kuma aji fallalar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a dai gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ukraine da kasashe kawayenta sun yi Allah wadai da harin makami mai linzamin da aka kai akan wata tashar jirgin kasa mai cunkoson jama'a a jiya Juma'a, inda suka dora laifin akan Russia. Jami'an hukumar kula da zirga-zirga jiragen kasa na Ukraine sun ce akalla mutane 52 aka kashe, ciki har da yara 5, sannan akalla mutane 87 suka jikkata a tashar da ke birnin Kramatorsk a gabashin Ukraine, tashar da ake amfani da ita wajen kwashe farar hula. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira harin na dagangan akan farar hula. A wani sako da Zelensky ya rubuta a kafar sada zumunta, ya ce sojojin Rasha na kisan farar hula saboda ba su da karfin halantan karar su a fagen daga. A jawabinsa na bidiyo na daren jiya Juma'a, Zelensky ya ce muna sa ran ganin kokwarin matakin mai da martani daga kasashen duniya game da wannan laifin yakin. Barnar da mamayar Rasha ta haddasa a Ukraine ta sa abin da shafukan farko na jaridu da labaran da rake dauka kenan tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairu. Sai dai illar rikicin ya wuce iyakokin kasar Ukraine, kuma tuni aka fara ganin sa a Yemen, kasar da masana ke kallo a matsayin ɗaya daga cikin kasashen duniya da ke fuskantar mummunan matsalar jankai. A jiya Juma'a, Yasmin Faruki, wata babbar mai bada shawara akan manufofi ta kungiyar agajin Mercy Corps, ta yi magana da muryar Amurka akan ziyarar da ta kai Yemen a kwanan nan, irin wahalhalan da ta gani a can da kuma hasashen da ake yi akan yadda rikicin Ukraine zai kara zafafa yanayin miliyoyin 'yan Yemen da ke fuskantar karancin abinci da man fetur. Gaba daya lamari ne mai muni sosai abinda Faruki ta fadawa muryar Amurka kenan. Ta ce, na ga mutane yawancin iyalai suna rayuwar cin abinci sau daya a rana a cikin yanayin tsaro mara tabbas, bayan haka ga hauhawar farashin kayayyaki. Yanzu yayin da aka fara ganin illar rashin samun alkama daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine a kasashen duniya sakamakon a Yemen mai saukin hasashe ne, Faruki ta ce abin nufi a nan shi ne lamarin zai kara zafafa yanayin ga iyalai a Yemen waɗanda dama suke gwagwarmaya da ɗan abin da suke da shi. Majalisar wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kura'a akan kudirin yankan kauna da ƴan adawa suka gabatar don neman tumbuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kuri'ar. Ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya ta talabijin. Khan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙile kada kuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kada kuri'ar ta yankan ƙauna a matsayin wadda ta sabawa doka saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta. Daga nan Khan ya soke majalisar dokokin ƙasar da majalisar ministocinsa tare da yin kiran a yi sabon zaɓe nan da kwanaki 90. Amma babbar kotun ƙasar wadda ta shafa kwanaki da yawa tana zama a kan batun ranar Alhamis ta ayyana matakin mataimakin kakakin majalisar wanda ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar tare da maido da majalisar dokokin. Bayan haka kotun ta umarci kakakin majalisar da ya shirya kada kuri'ar wacce madugun 'yan adawa Shabazz Sharif ya gabatar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake shirin kafa wata hukuma ta musamman ta daƙile yaduwar makamai a faɗin ƙasar. Madina Dauda gare ki.
Wannan mataki da majalisa ta ɗauka na ƙoƙarin kafa hukuma ta musamman da za ta daƙile yaduwar makamai a hannun jama'an ƙasa, sannan kuma ta sa ido akan yadda za a yi mu'amala da makaman, ƙuduri ne da ke cikin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ECOWAS akan yaduwar makamai. Shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa a Majalisar Dattawa, Ibrahim Abdullahi Gobir, ya yi ƙarin haske akan yadda hukumar za ta kafu.
Wannan hukuma za ta sa ido ta tabbatar da cewa duk wani wanda ya shigo da makami Najeriya kamashi kuma an register din nashi in ya zo illegal ne a kamashi kuma a karɓa kayayyaki.
Ta ya za a yi san waɗanda suka shigo a bisa ƙa'ida da waɗanda ba bisa ƙa'ida ba?
A to abin da za a shi ne dama za a sa kaman ko'ina ita wannan hukuma ɗin za ta sa mutane waɗanda za su sa idon ta. Sannan kuma za a tsaya tsakanin securities gaba ɗaya kamar irin su DSS, police, kamar irin su immigration, customs, civil defense da sauransu duka su masu zama suna cikin wannan tsari.
Ganin cewa akwai matukar bukatar samun sahihan bayanan sirri a yanzu da kuma lokacin da hukumar za ta fara aiki da dangadan, Aminu Sale Jaji tsohon dan majalisar wakilai ne kuma ya taba shugabantan kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa yayi tsokaci.
Mu kalle dai ita hukumar nan ta mu ce kuma kasar mu ne kuma nasarar kasar da muke bukata, wannan shine abin da kamata ina ga mu kula da shi. A kallikanta ita hukumar, a kalle kuma kima da hukumar take da shi a idan duniya, a kalle kuma da ake kallon hukumar a Afrika kusan tana da cikin hukumomin da aka gamsuwa da yadda da su da kuma samun ma da ita Afrika mahita ko hanya na yadda ya to abubuwan da suka shahi harkoki na tsaro na waje ko na ƙasa da ƙasa. Kamata ya yi kada mai abin da zai sa martaba ta yi ƙasa, mai abin da zai sa martaba ta dagu, kada mu kalli abin da wasu za su yi magana a kai.
Daya cikin masu ruwa da tsaki kuma mai fafutukan kare mutuncin 'yan ƙasa, Fatima Gwani, ta bayyana yadda take kallon wannan hukuma idan an kafa ta.
Mun riga an yi alkawarruka yara za su samu abin yi, to babu aikin yi, saboda haka idan wannan sabon ma'aikata ta tabbata aikin yara ya tabbata, za ka ga yara masu digiri na ɗaya na biyu to za su samu su yi ayyuka kuma su ba kasarsu Najeriya gudunmawa. Ai yana da kyau sarkin yawa ya fi sarkin karfi. Waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta faredin bindigogi lungu da sako. Lallai ita wannan NATPOS za ta bada nata gudunmawa wanda insha Allah za su samu lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
Ana sa ran kwamitin tsaro da leƙen asirin ƙasa ta Majalisar Dattawa za ta haɗa kai da takwararta ta Majalisar Wakilai wajen daidaita dokar domin Majalisar Ƙasa ta amince da ita. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Yayin da har yanzu babu wata ƙasa a duniya da ta amince da gwamnatinsu, 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun gano hanyar da za su kaucewa wariyar kasashen duniya, inda suka fara kulla hulɗar diflomasiya da kasashen da ke makwabtaka da kasar da sauran wasu kasashen da nufin samun karbuwa a hukumance. A cikin 'yan watannin nan, akalla kasashe hudu, China, Pakistan, Russia da Turkmenistan suka amince da jami'an diflomasiyyar da gwamnatin Taliban ta nada, duk da cewa dukansu sun yi amincewa da gwamnatin wadda aka kafa watanni 8 da suka wuce a Afghanistan. A watan da ya gabata, Russia ce ta zama kasa ta baya-baya da ta kulla hulɗar diflomasiyyar da 'yan Taliban a lokacin da ma'aikacin harkokin wajenta ta amince da Jamal Nasir Garwal a matsayin karamin jami'in diflomasiyyar mai kula da harkokin Afghanistan a Moscow, wanda gwamnatin Taliban ta nada. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Russia, Maria Zakharova, ta faɗa a ranar Larabar da ta wuce cewa muna ɗaukar wannan a matsayin wani mataki na maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiyya. Kasar Spain na jiran fitowar wata sabuwar doka da za ta haramta razana ko takurawa mata masu shiga asibitocin zubar da ciki nan da 'yan kwanaki. Dokar za ta fara aiki ne a lokacin da aka wallafa ta a jaridar gwamnati bayan da Majalisar Dattawan Spain a ranar Laraba ta amince da wata doka da majalisar ta zartar a baya. 'Yan majalisar dattawa 154 ne suka kada kuri'ar amincewa da yin sauyi a kundin dokar hukunta masu manyan laifuka na Spain, yayin da sauran 'yan majalisar su 105 suka yi akasin haka. A Spain, ana zubar da karamin ciki har zuwa mako 14 kyauta a asibitocin kasar. Canje-canjen dokar na nufin cewa duk wanda ya kuntatawa macen da ta je asibitin zubar da ciki ya aikata laifi da za a iya yanke masa hukuncin ɗauri har zuwa shekara ɗaya a gidan yari.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Niger muka nufa, inda wasu ƙwararru ke shirin samar wa manoma wasu irin shuka waɗanda za su iya juran yanayi irin wanda ke can wato Sahel da sauran ƙasashe makwabta. Daga jamhuriyar Niger ga Sulaiman Muna Barma da cikakken rahoton.
Masana sha'anin noma sun tabbatar da cewa rashin amfani da iri mai inganci na daga cikin manyan dalilan da ke hana wa manoma cimma gaci a 'yan shekarun nan a yankin Sahel, inda bayan shafe watanni sama da uku na ayyukan gonaki a ƙarshe sukan tashi a tutar babu saboda yadda akasarin su ke amfani da irin gargajiya a wani lokacin da canjin yanayi ke haddasa dumamar yanayi da ƙarancin ruwan sama. Dalili kenan kungiyar masu noman iri ta yanke shawarar isar da irin zamani zuwa yankunan karkara, wato kusa da talaka. Alhaji Isuhu Mai Zama shine shugaban wannan kungiya.
Mai yawanci manoma ko suna da kuɗin suna son su sa iri, ba su san inda za su samu shi ba. Kuma da fito iri kama na irara waɗanda ingantacce waɗanda suka hito daga ma'aikacin ne na bincike masu hankurin kwari kuma masu gaugawa. Iri yana da mahimmanci sosai har dai ga ƙasar mu kamar irin ta Niger. To cikin wannan yunkurin ne muka samu da haɗin gwiwa na wannan proje, muke son shi ma iri zamanto manomi bakin gidan shi, in ma an yi ruwa zai tashi ya biya shago ya ɗauke shi ya taya gonar shi.
Wannan aiki da ke gudana da haɗin gwiwar ƙwararru a fannin noma da sha'anin yanayi na hangen bunƙasa noma a jamhuriyar Niger, ta yadda za a magance ƙarancin cimakar da ake fama da ita a ƙasar da ke tsakiyar yankin Sahel, kamar yadda sarauniyar noma mai gandun ayi noma Madam Nasir Aishatu ta bayyana mana.
Wannan sabon tsarin da association kinmu APPSN muka fara zai sa a samu bunƙasar noma, a samu wadata, kuma manoma su samu kuɗaɗen shiga gudunmawar da za mu yi kenan.
Kungiyar na gargaɗin manoma su ba da haɗin kai ga wannan shiri domin rigakafin matsalolin da ke janyo fari a ƙasar da galibi aka fi noman hatsi da wake da dawa, waɗanda a gargajiyance yake buƙatar ɗumbin ruwan sama da lokaci mai tsawo na damana.
Dangance da ɗumamar yanayi ya zamanto tilas ga manomi ya yi unhwani da iri na zamani, ya yi unhwani da taki na zamani, ya yi unhwani da fasahohi na zamani. Manoma wannan dama ce wadda ta samu gare su, sa'a ce wadda Allah ya basuwa wadda ya kamata a ce manoma sun yi amfani da ita sun ba abin karhi tunda gaskiya amfanin su ne.
Kimanin jihohi biyar da suka hada da Tilaberi da Yemai da Doso da Tawa da Agares ne za su mori wannan tsari na bude shagunan irin zamani da kayan noman zamani a albarkacin haɗin gwiwar manoman iri da projet ESS da Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yemai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba yadda mutane ke kallon matakin da hukumomin jihar Arewa maso gabashin Ghana suka dauka na haramta amfani da babura mai tayoyi uku da ke dakon kaya wanda ake kira motoci ko kuma abuboya a Ghana yake daukar mutane. Gwamnati dai ta kan alakanta daukar mutane da wannan abin hawan da yawan hatsarin a jihar da ma wasu wurare a cikin kasar. Wakilinmu a birnin Kumasi Hamza Adam ya hada mana rahoto akan haka.
Gwamnatin Ghana ta sanar da haramta kwasan fasinja da babur mai taya uku a jihar maso yammacin kasar a wani matakin da tace zai rage hatsarin a yankin. Kamar dai yadda Inspector Alhaji Misbahu dan sanda kenan ya jaddada.
Doka ya so duk wanda zai yi cin abubuwa in aka kama shi kai gani shi don babu mai kyau ba. Ana samun mutum yayin da lafi ce ga yadda yake mutane cikin abubuwa yana da zaci. In abubuwa ya samu akari yanzu ya ga shi kuma ne bai da kudin da zai dushi ko haka ba. So shi ya kamata mu duka mu tanyo kan irin wannan lamari ba abu ne mai kyau ba.
Babur mai taya uku da aka fi sani da abubuwa a Ghana an san ta da daukan kaya ne amma karan cin ababin hawa ya tilasa wasu musamman mazauna kauyuka masu zuwa kasuwanni manya-manya a jihohin Arewa mai nisa amfani da babur din a matsayin mota. Ita kuwa malama Asamau mai kasuwanci a kauyukan jihohin Arewacin Ghana na ganin wannan mataki zai takura wa talakawa sosai.
Sunana Asma'u Muhammad Muktar, ina zuwa kauye ina sayen kaya. Gaskiya wani kauyen nan mota bai taba shiga ba. In ba ainihin shi motokin da mai moto ya hawo ba. To in kai baka da moto ko kana da moto ga ka ga iyalanka da ka zo kasuwa kuma in ba ranan kasuwa ba ba su samu komai su sai. Shi yasa dole ne mai shi ya hawo motokin nan ya zo kasuwa. In bai zo ba bai da wani uzuri. Da zai yi sai wani kayan miya da zai je ya ajiye har sabon mako da zai yi girkin kofan shi da shi ko yana so ko bai so shede ya hawo in bai hawo ba sali wa wannan kauye ne da cikin kasuwan da zai zo ranan cin kasuwan ainihin kuma kauyen garin in ka au moto moto na gudu she kai awa daya shi motoci da kake maganan ga she kai awa daya da rabi to ka mini bayani inda kafa zaka zo awa nawa zaka yi ka kai kasuwan kai ka koma. Ce sabasu da wani anya da dasu ya subi dole ne a yi hakuri. Ce ran hakuri taimako a ji a taimaka mutu. A samu su suma mota ne ya je ya dauko su ya kawo su. Amma a ce an hana dai. Ban yi rayi ba ni ba wurin nake ba amma dole in nace ina hawa. Wallahi in dai na ce kauye ne ya kamata in hau in ce ya komo da ni. Don ban yance ban yi rayi da su ba. Har yi shi kamar na yi minni kusa da direban yi mate. Kaga ne nake zuwa da jiki nan ganna in zauna yi mai tace ya komo da ni kuma addu'a kawai zai Allah ya tare in kuma suna da wani abin da su yi musu na mota su yi su yi amma batun asari da shirya ya addu'a ko lori kan masu lafiya ma ai su ma suna asari ayi mutuwa kan hanyar VIP no ne suke asari.
Mai magana da yawun kungiyar direbobin babura masu tayoyi uku cewa yayi wannan mataki ya dace saboda babur din na kwasan kaya ne ba na jama'a ba.
Sunana Salim Muhammad nine fiyaro na abubuwa na sama game da batun matakin da government ke so ya duki yan waye mu yawanci da suke dokan yara da mutane suke dibi akan mutu wai da kai ka gida baby ba samu lure ba gaskiya na Allah wannan lamarin na wani abu ne da ya zama na kama ba anya shi kenan ba da ba saboda wannan mutun na yazo ne ya kwashi kaya mu ma wani kuna dokan yana kwazan shara kamar yadda muka sani ma wannan mutocin da mutane ke dokan mutane da shi ina sama ba anya shi kenan ba wannan duka ke sa accident ke faruwa cikin community mun na ko cikin garin duka baki daya. So ya kamata a duba wannan ababan da manyan mu da manyan hukuma a duba wannan abin na a magance kai saboda yanda za a yi wannan ababan nan kare faru cikin community mun ba ka ba abin da ke kawo mana illa kenan. Kuma ta ce hukuman nan da ke sa baki anya kamar MTTU da sauran su da ke patrol da motocin nan in sun ga irin wannan ababan duka ya kamata sai wannan tribunal su kama su ne. Ya kamata a kama su ne even ma da ya kamata wannan suke kan kuma motocin nan ya kamata a educate su wannan ne kamar ina son sauri ne motocin da wuce kwata a ba shi ne abin ba rayukan ka shine very important.
Malam Muhammad Kanna sakataren kungiyar direbobi a jihar Ashantin kasar Ghana na ganin ba direbobi kadai ne masu ba da gudunmuwa gurin hatsari ba har da ma passenger
kowadaye mu in ya fita gida ya make sure kaman shi ma matuki ne ko da bai iya rika tsiya ba shi ma zaman to kan matuki ne don saboda iya kiyaye kanshi. One, muna da direbobi da ke tuka manyan motoci da ko sannan we have motor riders wanda ke ride with sannan muna da waɗanda ke tafiya kan hanya ni na je city ki na hawo cikin motar ka ni ma ina da anci kan cewa ko me ke tafiya game da driver in ba daidai ba kaman ni a matafi ina da haƙƙin in kiyaye lafiyan kiyaye raina da sauran jama'an da ke cikin mota shi yasa aka ce wai ka bude murya ka yi magana game da drivers da ke overspeeding gudu ba sinkaya ba tunani.
Hasurran mota na daga cikin abubuwan da ke haifar da mace-macen al'umma a sassa daban-daban na faɗin ƙasar abinda ke ci gaba da sanya gwamnati cikin halin damuwa yayin da ƙasar ke fama da matsala na tattalin arziki. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To madalla gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A nan ne kuma za mu nade tabarbanmu har sai sabon mako in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu na Kumasi da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To yanzu kuma a saurari falar azumi albarkacin watan Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Muhammad Kabir Ashek Garba Musa Danyaya. Wato watan Ramadan wata ne mai alfarma, mai dimbin lada da kuma falala wanda Allah da kansa yace shahrur Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Har zuwa kashin aya. Kenan ya nuna wannan wata ne na musamman a cikin addinin musulunci ga dukkan al'ummar musulmai. To kuma za su yi shela. To ana so mai azumi ya kwana da niyya sannan mai azumi ya kame bakinsa daga dukkan alfahasha da abin da bai dace ba da maganganu na wanda zai basu dace da mutum musulmi ya yi su ba sannan ana son mai azumi ya lizinci karatun alqur'ani da yawan istighfari da yawan hailala shine la ilaha illallah da yawan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da hasbunallahu wa ni'mal wakeel da nema wa ƙasa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali ya koma da al'amari zuwa ga Allah bayan wannan ya sani cewa ibadar da yake yi ibada ne wanda ba wanda ya san ladan ta sai Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa a cikin hadisul qudsi yake masa as-sawmu li wa ana ujazi bihi azmi na wani nine zan yi sakamako da azumi kenan kaga ba wanda ya san ladan azumi sai Allah amma idan mai azumi yana yawan zagin mutane da azumi yana yi da mutane da azumi yana komai abin da shari'a ta hana shi kuma yana yi to manzon Allah ya ce sau da yema ma'ana sau da dama wasu za su rinka yin azumi amma ba abin da ya tabbata a gare su face ishirwa da yunwa kadai ba su ladan komai a wajen Allah to muna neman Allah ya tsare mu da wannan Allah ya ba mu ladan azumi mai azumi zai yi safur kamar lokacin da aka saba safur kamar yadda ka sani zai yi niyyar azumi tun da daddare zai ce nawaitu ada amma faradallahu alayya min sawmi ramadan sai ya kwana da wannan niyya ko kuma yayi niyyar tun kafin alfajir ya hudu to dan yayi azumi yayi ne da azumi in zai bude baki ana so ya samu dabino shi ma yayi addu'a ya ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afatartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu faghfir li ma qaddamtu.
To da fatan an amfana yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce muna tur da Allah wadai da irin rikon sakainar kashi da mahukunta suke yi akan matsalar rashin tsaro da ta addabe mu a ƙasar mu. Gani yadda a kullum sai an kashe, an sace, an ƙone al'ummar da basu ji ba basu gani ba. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da take cinyewa a ƙasar mu Najeriya. Amin summa amin. Shi kuma Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya, cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa. Rahoton da kungiyar Oxfam ta fitar na samun karancin abinci a jihohin arewacin Najeriya cikin watanni uku masu zuwa. A gaskiya wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda matsalar tsaro, karancin ruwan sama da kuma tsadar takin zamani suka taka rawa wajen rashin samun wadatar abinci a jihohin arewacin Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce a zaben shekarar 2023, idan Allah ya kai mu, babu batun APC ko PDP, cancanta da dacewar mutum kawai za mu duba. Domin dai tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu, tsalle kawai 'yan siyasar ƙasar ta muke yi daga wannan jam'iyya zuwa waccan. Saboda haka a shekarar 2023, dole ne mu nuna musu cewa kifi na ganansu masu jar koma. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, talakan Najeriya dai baya ganin alfanan basussukan da gwamnatin ƙasar nan ke karɓa akai-akai, wanda a yanzu ma muka ji shugaba Buhari ya sake mika buƙatar karɓar ɗimbin kuɗaɗe ga ƙasar a gaban majalisa. Saƙo daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajoga. Shi kuma Alhaji Umar Fareba Gashuwa cewa ya yi, to ministan sufurin jiragen sama Hadi Sarika, ba girin-girin ba dai ta yi mai wajen faɗaɗa aikin kamfanin jiragen sama a cikin gida da wajen Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, don Allah matasan ƙasa ta Najeriya, ku kauce ma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ko sai da kayan maye, domin matashi shi ne ginshikin kowace ƙasa. Duk ƙasar da matasanta suka zamo mashaya, to za ka ga an bar ta a baya ta kowace hanya. Ina fatan Allah ya shiryar da matasan ƙasa ta Najeriya masu harkar sha da sai da miyagun ƙwayoyi. Amin. Saƙo daga Hassan Dogon Faci ba tsari.
To a gaishe ki, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a taƙaice.
Ukraine da ƙasashe ƙawayenta sun yi Allah wadai da harin makami mai linzamin da aka kai kan wata tashar jirgin ƙasa mai cunkoson jama'a a jiya Juma'a, inda suka ɗora laifin a kan Rasha. Jami'an hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa na Ukraine sun ce aƙalla mutane 52 aka kashe, ciki har da yara 5, sannan aƙalla mutane 87 suka jikkata a tashar da ke birnin Kramatorsk a gabashin Ukraine, tashar da ake amfani da ita wajen kwashe farar hula. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira harin na dagangan akan farar hula. Barnar da mamayar Rasha ta haddasa a Ukraine ta sa abin da shafukan farko na jaridu da labaran dare ke ɗauka kenan tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairu. Sai dai illar rikicin ya wuce iyakokin ƙasar Ukraine, kuma tuni aka fara ganinsa a Yemen, ƙasar da masana ke kallo a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fuskantar mummunan matsalar jinƙai. Majalisar Wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada ƙuri'a akan ƙudurin yankan ƙauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tumɓuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada ƙuri'ar, ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya ta talabijin. Khan ya yi magana ne kwana guda bayan da kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙile kaɗa ƙuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kaɗa ƙuri'a ta yankan ƙauna a matsayin wadda ta saɓawa doka, saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta.
To masu sauraro, da haka fa muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 a agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 a agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Cigarba ke muku fatan alheri. wasalam.